Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin Sashen Hausa na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25 ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai ko a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da Niya dukkan su a Niger sai Alpha Radio a Kumasin kasar Ghana haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum masu sauraro, Sulaiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman wanda a yau ke zuwa muku daga ofishinmu na birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. Bayan labarin duniya za a ji cewa wata tawagar yan jarida da masanan doka na ci gaba da zagayen wasu jihohin jamhuriyar Niger da nufin fadakarwa a game da annobar cutar corona. A Najeriya, hukumar kididdiga ta NBS a wani rahoton da ta fitar ta bayyana cewa tattalin arzikin kasar ya samu koma bayan da yawansa ya kusa kai kashi 2 daga cikin 100 sakamakon annobar COVID-19. Haka kuma za a ji cewa kwararru a fannin kokowar gargajiya a Niger sun fara shawartar gwamnatin kasar ta baiwa kananan hukumomi damar soma karbar bakoncin gasar cin takobin kokowa na kasa. To ko me suka hango? Za mu ji amsar wannan tambaya idan aka jima kadan. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, sannan Ridwan Muktar Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana, amma ku bari mu soma da shan labarin duniya.
Kuma sauraro barkanku da asuba ga cikakkun labarin duniya. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 100,000 zuwa jiya Laraba. Wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba, inda ya yi matukar ɗara na ƙasar Burtaniya wadda ke da adadin 37,000, wanda shi ne na biyu a yawa a duniya a cewar jami'ar John Hopkins. Haka zalika daga cikin adadin masu fama da cutar miliyan 5.6 a duniya, miliyan 1.6 a Amurka suke. Shugaban kasar Donald Trump dai na kare kansa daga masu sukarsa waɗanda ke alakanta yawan masu kamuwa da cutar da kuma masu mutuwa kan abinda suka kira rashin mayar da hankali kan cutar yadda ya kamata shugaban ya yi. Shi dai Trump ya ce da bai dau irin matakan da ya dauka ba da adadin ya fi haka. To har yanzu dai a Amurkar shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma dakile kafafen sada zumunta bayan da kafar Twitter ta makala ma sakonnin da ya wallafa alamar gargadin bukatar binciken sahihancin su. Ana kyautata zaton shugaban zai sanya hannu a yau kan wata doka wacce ke da alaka da shafukan sada zumunta, a cewar ofishin yada labarin fadarsa wanda bai kara bayar da wasu bayanai ba. A shekaran jiya Talata ne shugaban ya samu alamar gargadin bukatar binciken sahihancin wasu sakonninsa da ya wallafa a Twitter kan kada ƙuri'u ta amfani da akwatin gidan waya, abinda ba a taba yi ba. Lamarin da ya janyo Trump ya zargi Twitter da dakile ƴancin faɗin albarkacin baki da kuma tsoma baki cikin siyasar wannan shekarar. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai dage dokokin zama a gida da aka kafa domin takaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da dai ta ce hakan ne mataki na farko a cikin shirye-shiryen da ake yi na dawo da hada-hadar yau da kullun kamar yadda aka saba. A cikin wata ganawa da ta yi da manema labarai, Bowser ta ce ta yanke wannan hukuncin ne bisa yadda yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a birnin cikin kwanaki 14 da suka wuce, da kuma masu kwanciya asibiti da kuma wasu dalilai na daban. Ta kara da yin gargadi inda ta ce, gaskiya ɗaya nake son mutane su dada tunawa cutar na nan a birninmu da kuma ƙasarmu gaba ɗaya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce fararen hulan da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikice-rikice na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus. A yayin wani taro ta kafar yanar gizo kan yadda za a kare fararen hula a yankunan da aka fiye rikice-rikice, Antonio Guterres ya ce fararen hula waɗanda ke fuskantar rikice-rikice na ganin wata sabuwar barazana mai suna COVID-19. Ya ce wannan annobar na ƙara janyowa ɓangarorin duniya da ke da illoli ƙarin matsaloli. Fiye da mutum miliyan 5.6 a duk fadin duniya sun kamu da cutar, yayin da masu mutuwa ya hauru 350. Yayin da masu zuba jari ke ci gaba da fatan alheri kan farfadowar tattalin arzikin Amurka, kasuwar hannayen jarin Amurka ya fuskanci tashin gorin zabi a ranar Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 533 ko kuma da kashi 2. Hakan yasa Dow Jones ta rufe da maki 25,000. Wannan ne karo na farko tun lokacin da coronavirus ta fara gigi ta kasuwannin a watan Maris da aka samu hakan. Kasuwar S&P 500 da kuma Nasdaq indexes dukkaninsu sun tashi da kashi 1. Waɗannan nasarorin da aka samu ya biyo bayan miƙewa da hannayen jarin bankuna suka yi, wani mataki mai nuna yadda masu zuba jari suke da ƙwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin ƙasar. Amma kamfanoni da ke samun ci gaba idan mutane suna zaune a gida kamar Zoom da Amazon sun faɗi. ‘Yan majalisun dokokin Amurka sun yi muhawara kan wani ƙuduri na leƙen asiri a jiya Laraba, inda har ƙudurin ya fuskanci barazanar daƙile shi da ikon shugaban ƙasa. Ƙudurin dokar wacce ta samu tsallake majalisar dattawan Amurka mai rinjayen 'yan Republican a cikin farkon wannan watan da ƙuri'a 80-16 ya fuskanci sabbin matsaloli a lokacin da majalisar dokoki mai rinjayen 'yan Democrat ta ƙara masa wasu sauye-sauye. Waɗannan sauye-sauyen sun saka hukumar kula da harkokin tsaro a Amurka ta janye goyon bayanta kan ƙudurin, inda ta yi gargaɗin cewa shugaban Amurka zai ki amincewa da shi.
To madalla, yanzu kuma sai taskar rahotanni. A Najeriya, wani rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar a kan yawan arzikin ƙasar, wato GDP, ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya ya ja da baya da kashi 1.8 cikin 100 a rubu'in farko na wannan shekara a sakamakon bullar cutar coronavirus. Shin menene ƙwararru ke cewa a game da wannan rahoto? Wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, ta hira da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati. Ga yadda hirarsu ta kasance.
To rashin wannan haiban da aka samu cewa kusan duniya baki ɗaya komai ya tsaya cik, shi yasa tattalin arzikin duniya baki ɗaya ya ragu. Kuma ba na wannan ƙasa bane ko na wancan ƙasa, a duka ƙasashen duniya kowannensu da yanayin yanda abin ya shafe shi. Kamar misali, ƙasar Amurka basu ma fitar da alƙalman nasu shafan ba, amma kamar ƙasar Ingila ana maganan kusan kashi 6-7, wani ma suna cewa kashi 8-100 tattalin arzikin ƙasar Ingila ya ragu. Na Najeriya ma muna ganin aka ci gaba. Daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan, kusan tattalin arzikinmu zai ragu da kusan kashi 8.9%. Wato wannan ma da aka duba na watanni uku na wannan shekarar, ba a gama haɗa alƙaluman ba ne da sauran watannin da suka rage. In aka haɗa ma zai wuce haka, amma ba za a iya cewa wai tattalin arzikin ya ruguje ba, sai dai ya ragu.
Wani matakai kake ganin Najeriya ya kamata ta ɗauka wajen tabbatar da gyara, saboda kar ta sake shiga irin wannan hali?
Matakai da gwamnatoci na duniya baki ɗaya, kuma musamman gwamnatin Najeriya, ya kamata a ɗauka don a samu haɓakan tattalin arzikin cikin ɗan takaitaccen lokaci, sun haɗa da rangwame wajen biyan basussukan banki. Kamfanoni da yawa da suka ci bashi, idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basussukan nan a bisa kan ƙa'idan da aka sa musu, yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe. Idan kamfanoni suka rufe, wato suka tashi aiki, wani bala'i ne zai ƙara afka ma tattalin arzikin Najeriya. Sannan rangwame wajen biyan kuɗin ruwa da ake biya na basussukan, ma'ana inda ana biyan kashi 15%, a rage ma mutane su biya kashi 8-9, mafi yawa ko mafi tsoka a ce a biya kashi 10%. Hakanan in aka samu kamar yanda majalisar dokoki ta tarayya take tunanin su ba shugaban ƙasa shawara ya ba kamfanoni hutun biyan haraji, abinda muke kira tax holiday kenan a turance. In aka ce an aiwatar da wannan, duka ababe ne ko matakai ne da in aka aiwatar da su bai ɗaya kuma cikin takaitaccen lokaci, zai taimaka wajen rage raɗaɗin inda ya shafi tattalin arzikin Najeriya saboda ita wannan cutar ko annobar coronavirus.
Yaya Najeriya za ta yi ta riga kafin faruwan irin wannan nan gaba domin in ka duba wannan cuta ta coronavirus ta fado ne kawai bakatatan.
Kasar Najeriya tana da ababe da yawa ko kuma sashi-sashi na tattalin arzikinta. Akwai sashin man fetur inda ake haƙowa, akwai sashin ma'adinai da ake haƙowa, akwai sashin noma, akwai sashin banki, akwai sashin wannan finafinai wato da muke yi tsakanin Lagos da Kano da wasu wurare a Najeriya da ake finafinai. Idan aka dubi kowane sashi, gwamnatin tarayya kamata ya yi ta tsauna ta samu masana ko kuma ta amfani da wannan kwamiti na zaman kanshi wanda shugaban kasa ya kaddamar wanda suke bashi shawara akan tattalin arziki, a ɗauki kowane shiya na tattalin arzikin Najeriya a dubi yaya ita wannan annoban ta shafi, wani irin shafa tema wannan wato sashi na tattalin arziki, kuma me ya kamata a yi mata don a bata tallafin da za ta maza ta farfaɗo saboda kada raɗaɗin ya daɗe a tare da mu.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar 'yan jarida da ake kira Ranjad na ci gaba da zagaya sassan wannan ƙasa da zumar jan hankulan ma'aikatan watsa labarai a game da nauyin da ya rataya a wuyansu a irin wannan lokaci na fama da annobar cutar corona. Bayan jihohin Yamai da Tawa, tawagar kungiyar ta sauka jihar da Magaram, inda aka tattauna akan wani sabon kundin tsarin aikin jarida. Wakiliyar muryar Amurka a da Magaram, Tamar Abari, ta aiko mana da wannan rahoto.
Usman Dambaji shi ne jagoran kungiyar ta Ranjet, ya fara da bayyana dalilin ganawar tasu.
To alhamdulillahi, wannan rangaji da muka wannan jihar da Magaram mun yi shi ne cikin wani tsari na project da muke da na 'yan jarida, mu kara musu karfin kokarin da suke cikin aiki su na jarida. Kamar yadda kuka sani, kungiyar mu ta 'yan jarida mai harkar education da development da ke cewa Ranjet, mun samu tallafi ne daga shika da masar ta kasar Denmark a tsari kashin kashin kungiyar da ke cewa Oxfam, don mu jagorancin wannan aiki na wata 18.
Babban makasudin wannan haduwa shine yadda aikin jarida ke fuskantar matsaloli daban-daban a wannan lokaci.
Dan jarida ana raina mana aiki, a yau kuma bai kamata a ce ba a raina mana aiki, amma yau sai zamanto labarin da muke badawa ba a basu tarasha, 'yan siyasa basu ba mu tarasha, ya zamanto muna magana bin mu, muna ma mutane sheri, muna kaki, muna gani abin da bai kamata ba mu yi bincike. A lokaci gwamnati ya hudo dokoki wanda suke ba mu incin mu samu labari mu gaye su a cikin yanda doka ta gayi. Doka ta ce an kana so ka samu labari wanda ake iya badawa talakawa ga yanda ya kamata a yi, kuma doka ta ce akwai labarin da bai kamata ba a ba mutane. Yanzu kashi muna cikin wannan yaki na coronavirus kin da ake gani, sai a ce mutane su ce ni ban yarda ba akwai coronavirus, sai an gwada mini wanda ya kamu. Wannan bai cikin kundin ƙasa.
Wani babban kalubale da 'yan jaridar ke kokawa da shi shine yada labarun bogi a kafafen sada zumunta barkatai.
Saman resources sosiyo, saman Facebook, kowa zama 'yan jarida gurin biki sai a ta kake ana ƙarya ana waye. Wannan bai kamata ba mu yi shi, ba mutunci mu bane, kuma kowa ya san Allah zai tambaye shi bayanin aikin da yake da. Akwai matsaloli da yawa, amma ba da irin wannan abin bane zamu shawo kansu. Muna fata a gane wannan kundi da muka hudo, dokoki muka tsamo mahi zahi wanda ake aiki da su, muka ce ɗan jarida mu gwada musu ga yanda su karanta su gani kakin kashe ka neman labari ga yanda su ai. Ba mun zo koyawa ɗan jarida aiki bane, a'a mun zo mu kama musu ne don a rage zuwa juju a gurin juju, a rage hada a cikin harkar jarida, an mun kaza an mun kaza, ya zamanto darajar mu tada a ba mu ita.
Maman Sani Mustapha wani ɗan jarida da ya halarci taron shawara ya bada kamar haka.
Tunda aka ce in kiɗi ya saurarawa ma saurara take, mu ma ya kamata mu dunguma kenan. Misali wannan labaru da aka yi na rana, muna iya dora shi a saman yanar gizo-gizo, duk abubuwan wannan abubuwan da ake mu ma mu zo mu dora mu ringa dorawa, amma da sunan jaridun mu ba da sunan mu ba na mu na mutun shi daya.
Shi kuwa Umaru Maman Sani shi ma ɗan jarida ne a nan da Magaran, ya ce haduwar tana da muhimmanci.
Wannan taro da muka yi ya fadakar da mu, ya sake tunatar da mu matsayin wannan aiki namu da yadda wannan aiki namu yake da muhimmanci da sanin dokokin shi gabaki daya. Don haka na ƙare da abubuwa da dama game da wannan taro da aka yi, kuma insha Allahu ina ganin cewa a halin yanzu lokaci ne wanda ya kamata mu 'yan jarida mu sake komawa bayan mu yi waiwaye adan tahiya domin kawo gyara da kuma sabon tsari a cikin aikin mu na yada labarai, musamman ma a lokacin irin wannan aiki na noba ta COVID-19.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Niger.
Tuwar yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, shekaru sama da 40 bayan soma gasar kokowar gargajiya a wannan ƙasa, ƙwararru a fannin wasannin motsa jiki sun bayyana buƙatar ganin gwamnatin ƙasar ta bullo da wani tsarin baiwa ƙananan hukumomi damar karɓar bakuncin wannan gasa da ke gudana a halin yanzu ƙarƙashin tsarin karɓa-karɓa a tsakanin manyan biranen jihohin ƙasar. Kamar yadda Umaru Mamman na mesashe wani mamba a kwamitin gudanar da sha'anin kokowar gargajiya ya shaida wa muryar Amurka.
Wanga tsagi na kukuwa da an ka dauko an ka duba ka gani tun lokacin kunci har zuciyar su kowane lokaci cikin jihohi ne akai to kuma sannan ita kokowar nan an ka duba ka gani cikin kasa ga kashi 100 ba 1 suna bukatar wannan abin to shi ku shine hadin kan yan kasa to abin da yan kasa ka so shine ya kamata ita ma gwamnati ta ba kanshi yanzu an ka duba ka gani yanzu kokowar nan ga da akai duka ga shekarun ga da an kai yadda mutane ke son kokowa suna jira ko ga wayan ga magabata ko ga wanda a tahi yanzu kaga kamar Allah kai muna rai nan zuwa wasu watanni 6 misali a babban birni mai nazarinta to yana da kyau wagga hukuma ta yanzu ta dauki matakin irkirowa wa'anga jihohi department da aggare mu cikin kasar ga tunda ka san cikin department nan ga akwai department nan da ya kamata a ci a tsara champion nan kuma ta yi saboda ya hanka tsara ta ai ci gaban kasa na yayi a ce ko duk shekarun ga da an kai kullun kamar wuri guda na akai don ya wuri guda kullun cikin region na akai su mai
birnin jiha
eh babban birnin jiha su wa'anga department kawai suna zama kamar yan kallo tunda in ka duba ka gani yau da a ci gaba ya kamata wa'anga region da suka samu wa'anga department ne tunda akwai mayan department ne masu iya dauka masu iya sauke baki suna da wurerai wanda suka iya su sauke baki a zo a gina aran nan tunda ci gaba ne aka so ba ci baya ba yanzu a samu fadadawa tunda in ka duba ka gani kamar yanzu a ce ma kwallon kafa na misali kwallon kafa ai an ka ce cikin babban birni ne da yadda tare ai ana bukatar wata wasa wanda za a yi cikin kasar mu kinan ba mu da hilaye misali masu yawa wanda za a yi a fadada kwallo ko
kuma a wannan fanni ana iya cewa an samu ci gaba wani lokaci tunda in aka doka kamar Arlet suna da hilin kwallon kawa inda equipe na mai ka zuwa masu buga can kuma nan Malba za an yi zaman equipe na mai na zuwa cikin garin Malba za suna buga kuma tana karkashin
garin kwallo an samu ci gaba amma ita wurin ku ko har yanzu ba a samu ci gaba ba kamar irin su kwanni ma da an ka diba kamar irin su tasawa kamar irin su dogon duci haka irin su magarya irin su murya duk garuruwa na ga sunan wa'anda suna iya su doki wannan nauyin
yanzu ana iya cewa ku ko yanda ta kataya wajen tsara ta ba wajen yin ta ba ana iya cewa wannan tsohon yayi na
oyin kokowar nan suna adda kokowar abinda muka kira ga hukuma ta barbarin su baya mi abbarin su baya yana da kyau in ma wani karatu na wata formation ta a ba su ita ya cincinta a ce su suna arbitrori yau ka duba ka gani duk cikin tsohon yan kokowa guda na arbitr shine manu mai dalailu yanzu da hawara kana dauka dan kokowa ka kai shi arbitr dan balo shine yan arbitr dan tara bai to nan ta nan ma a gyara ya tsohon yan kokowar nan akwai su akwai ma wanda sun kai lakwal akwai masu baka cikin su akwai masu biribi cikin su tunda in ka duwa mahiyoncin duk koko ganin ta kabaci in mutane da aka sawa wasu wanda ba aikin su bana aga suna bi an kai an kasa su amma akwai mu hanyar gaskiya yanzu in ka duwa mun ka bagare mu nan
nan
kwarai kuma in ka duwa ka gani za a samu reset din za a samu kai kuma na furancin da ƴan uwan mu a kamar Najeriya har da Sokoto ana zakwa kallon ta tunda in ka duwa ka gani yamai aka yanta da Sokoto a hita a tai hayyamai to shin yanzu kai in ka duwa ka gani kamar Zamfara kamar Sokoto ana yanta nan kwani ba kamar cikin gidajen su na aka yanta ba kamar gidajen su na aka yanta kuma su suna kan taimako nasu na kansu ga gwamnati kuma za a samu mutane masu biyan kuɗi su shiga kuma ai amfani da su kuma ɗan kokowa su samu alheri gare su
ana iya cewa Umaru masana waɗanda ka kula da harkar kokowa ko waɗanda option minister wasanni ko masu ba minister shawara ko ma waɗanda ka iya zuwa su ba magabata daga prime minister shugaban ƙasa shawara ga sha'anin wasanni ana iya cewa wannan wuri yalla sun kasa tahuwa da wata fasaha kullum bisa tsohon yayi na yi
mu abinda muka kira gare su muna kira gare su kuma su saurare mu da kyau saboda magana ƙasa ta akai ba magana wani mutum ba kinin won kamar ci gaba na tunda kamar yanzu an ka to kamar yanzu misali nan kwanni gare mu an ka saka an kai aran ai karo ƙasa ta aran din nan da za a yi kamar arziki na za a kawo cikin kwanni ai an ka kare an ka lalace wata department an ka zo an kai arziki na za a kai can kuma mutane ayi mu'amala kamar wanda aka yi ko wace babbar gudunma an samu ci gaba amma kullun wuri guda don ka diba wuri gudan da muka kira kamar mayyan birane ne jiha na aka yi to a san ko ƙasa
ana cewa duk hukumomin da Allah sun kato da wannan husaha za su samu yabo da guda ce su ma sun to da wani ilimi sun kirkiro wani abu da
kwarai da gaske su za a mashi jina musu to shine ma muka kira da wannan gwamnati kamin ta bar wuri ta kirkiro wanga kar ta bari a rigaita ta kirkiro wanga kuma ta tsaya ta natsu da kyau mu muna kira ga ita gwamnati ta saurare mu da kyau eh don mu muna son su yi abun ayaba kuma wanda abu ne na matasa to duniya ga in ka diba matasa na adda ita da mata to ayi abu abun nan su in babu su yi ba su shehi da wannan doka wanda waɗanda za su gadan su da sun taho su hawo wannan sai kaga wata rana an ce ba an taho za a kubu da frek
na
kuku ba ya mai aka tsaya ba ko zandar ko ta sai a zabo cikin iro inda gundumomi a taho nan ayi
Tomas Sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin musamman daga nan ofishinmu na birnin Yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa A makon jiya mun fara baku kashin farko na tantaunawar da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da Abubakar Muhammad wanda aka haifa da larurar makanta amma kuma Allah ya bashi wadatar zuciya lamarin da yasa ya dage haikan domin karewa kansa mutunci inda ya maida hankali wajen neman ilimin zamani a yau a ci gaban wannan tantaunawa zamu ji yadda bakon shirin ke tafiyar da harkokin rayuwarsa
akwai wani Alhaji Yusuf bazan taba mantawa da shi a rayuwa ba na yi aure da kaman watanni ina hidindimuna da karfin Allah ba na mantawa 27 ga watan Ramadan mun fito sallar asubahi a matsayina na babban ladani masallacin mu muka fito da shi ban ma san ina bayana ba sai ya nji ya kira ni shi to ga abinda nake so ya dauko kudi naira 75,000 yace gashi nan na baka ne a matsayin zakaka ji Allah ya sa musu albarka alhamdulillah cikin ikon Allah wannan kudi da aka bani sanin siyo mashina ake min harkan goyin da su ana kan haka dan abin da na samu taro da kobo yazo daidai da lokacin da ɗan Rufa'i ya hana goyin a Abuja ina ga 2006 in ban manta ba ina hana goyin sai wannan kuɗi da na samu na tattala da abin da nake ci sai na siyo deep freezer guda biyu na kankara daya na fi wata daya wallahi haji a cikin ikon Allah wannan shi nake ta harkoki da shi har rana mai kaman ta yau in ya tsaya cikin yardan Allah Allah tabaraka taala zai kawo yadda za a yi a gyara shi a cigaba da harkoki wannan shi ne a takaice
to yanzu matan ka nawa
haji ina da mata biyu
fa
ya na 12
shekarun ka yanzu zaka kiyasta shekarun ka nawa
ina da shekara 47 yanzu don ban manta ba a haifin February 1973 yanga kenan ina da shekara 47 yanzu har da yan watanni
Anka suna karatu ko?
Alhamdulillah. Suna karatu Haji Ajo Didi Gorgodon makaranta inda ƴaƴan masu gani masu kowa suke suna karatu. Sai dai wani abin al'ajabi a wannan yanayi. Ni ma a wannan gaba na samu ƴaƴan a cikin ƴaƴan da Allah ya bani na samu ƴaƴa biyu masu irin wannan lalwa'in ta.
An haihu su da su
ƙwarai da gaske. Akwai Asma'u yanzu shekaranta ta 16. Akwai Habiba tana shekara na 8 yanzu. Amma kusuma da karfin Allah suna karatun su Asma tana aji biyu yanzu secondary school
na makarantar masu laruran gani
eh ina secondary school yanzu haka aji biyu ita kuma Habiba tana karatu dai tunda ba ta gama mallakan wayo da hankalin ta ba tukunna tana free nursery ko tana nursery yanzu tunda kokari kuma alhamdulillah suna da daidai gurgurdan fahimtan abinda ake musu in Allah ya yarda har da gaske
to su ne kadai masu karatu
a duka ƴaƴan suna karatu akwai Abdullahi yana primary 6 cited makarantar masu gani akwai Amatul Rahman tana primary 4 akwai Amatul Rahim tana primary 3 akwai Amira tana primary 2 akwai Safwan da Amatul Halim suna nursery na kudi ganin shi ne a jajjo
to wannan sana'ar dai da kake yi da ita kake ciyar da su
cikin yardan Allah
kake ciyar da iyali kake biya musu makaranta
farai da gaske da ita nake ciyar da iyali na nake biya musu makaranta sai kuma abinda Allah ya kawo a tsayin da ya tsara tsarin sa dun lambarin na Ubangiji ne
to matan ka biyu su ma suna da laruran gani ne
a'a suna gani na fiye sala
suna wani sana'a ne su
to alhamdulillah yanzu nake kokarin idan komai ya daidaitu don na tsara wannan tsarin to Allah da ikon shi sai aka samu wannan matsala na shigo wannan larura amma tabbas sanadiyan
laruran coronavirus
yawa laruran coronavirus amma tabbas na tsara musu kowannen su da karfin Allah zan tanadar musu abin da zan ba su na farko dai su koyi sana'a hannu na biyu kuma da dan abin da za su juya saboda halin rayuwa don wataran ina da shi wataran ban da shi wannan shine
shaguna gare ka kake ci gaba da sayar da ruwa da su lemo da su deep freezer din nan ko dai sana'a ta bunƙasa kenan.
Alhamdulillah, sana'a ta bunƙasa dai gurgurdo tun da ana cikin rufin asiri ba shago bane. Daga nan filin mahaifina ka nan na samu inda na diba aka zuba wannan deep freezer ake amfani da su, wanda insha Allah ina sa rai da taimakon Allah da taimakon mahaifiyata in muka shi ƙarshen wannan shekara zan inganta sana'ar ta sanadiyan hanya ciccanza wa'annan saboda sun tsufa insha Allah.
To kaman a rana cinikin nawa kake yi?
To abin zuwa yake ya cece. Na farko lokaci in sanda ake yanayi irin na yanzu yanayin zafi akalla in ta bada dama an bacin wannan tafiya na matsalan coronavirus nakan sauke fi wata leda 500 wani lokaci in ta inda damina ne akan samu yanayin shi akan samu saukin karancin yanayin saboda yanayin damina kin san damina Abuja amma yanayin rayuwar nan cikin yardan Allah ana sai da wannan ruwa in Allah ya so amma sanadiyan wannan kayanin da ya faru yanzu shi ya dakatar da wani lokaci ma da kyar ake sai da lera 100 sai an yi sa'a.
To masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakonmu Abubakar Muhammad da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima. To madalla wannan ya kawo mu ga lokacin da Ridwan Mukhtar Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana.
Daily Guide da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ɗiyan Ghana mutum 330 daga kasar Kuwait da suka iso nan kasar an gwada su akan cutar COVID-19. Jaridar ta ce muƙaddashin ministan harkokin wajen kasar Ghana Charles Owuredu ya bayyana cewar ɗiyan Ghana 230 daga Kuwait sun iso a ranar 23 ga watan Mayu kuma an gwada su akan cutar COVID-19. Sai dai ba a bayyana da sakamakon gwajin ba tukunna. Mr. Owuredu ya ce ɗiyan Ghana ɗin nan ana ainihin kula da su a keɓaɓɓun cibiyoyi inda za su yi zaman killata na kwanaki 14 har a san matsayinsu game da cutar ta COVID-19. Sai kuma sharhinta na biyu wadda shine babban jami'in Alpha Radio ya shirya musabaqar Qur'ani. Jaridar ta ce babban jami'in Alpha Radio Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad ya shirya wata musabaqar Qur'ani inda 'yan yaran makaranta sun kai takara na karatun Qur'ani a Alpha Radio a makon jiya. Wannan karatu ne wadda ta bambanta ba kamar sauran takara ba. An shirya shi ne tare da biye wa ka'idodi na kiyayewa na COVID-19 da sun ka hada da tsabta shine wanke hannaye da kuma tabbatar da rata tsakanin juna. Sai jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito sauƙaƙa haramcin COVID-19 farfaɗo da tattalin arziki a irin kuma bayan da ta samu da ba wannan wato kira ne daga ƙwararru na halin yawan jama'a. Jaridar ta ce zai ɗau wani lokaci mai tsawo kan a samu tafiye-tafiye tsakanin ƙasashe ko da an buɗe bakin iyakoki a dalilin haramcin da tun da farko aka aza tsakanin ƙasashe daban-daban domin kiyaye yaɗuwar cutar ta COVID-19. Wannan wani ƙwararren mai kula da yawan jama'a Professor Stephen Osukwanchi ne ya faɗa. Wa Professor a makarantar yawan nazarce-nazarcen yawan jama'a na jami'ar Ghana akan haka ya yi kira ga masu ɗawainiya na kai kawo kenan da su kimsa kansu dangane da irin hali na tattalin arzikin na yanzu. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito COVID-19 adadin waɗanda sun ka kamu a Ghana ya ƙaru zuwa mutum 6,964. Jaridar ta ce adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Ghana ya haura da sabbin mutum 156 wanda ya kawo adadin zuwa mutum 6,964. Da haka kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da sharhin jaridun na kasar Ghana muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC sai a talbi tawagar wasu abokan aiki a shirin mu na rana wato karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sulaiman Muni Barma ke muku ban kwana daga ofishin mu na birnin Yamai jama'a mun lahiya.
Bonjour au micro.